sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 7 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa kamfanonin ruwa da na wutar lantarki a kasar Ghana sun guduri aniyar kara kudin ruwa da na lantarki a kasar. To ko me jama'ar kasar ke cewa?
Yau gashi an ce zai kara kudin ruwa da kudin lantarki. Talakawa ana kuka, ana fama da shi. Yau kasar Ghana a tabredi mutum ba kai ya kashe, yanzu gashi kun ga kare kare kuma da zuwa ai za kashe talakawa kenan.
Kama kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim kuma da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Litinin, hukumomi a jihar Ondo ta Najeriya na gudanar da bincike akan ko wane ne ke da alhakin kai mummunan harin da aka kai kan majami'ar Katolika. Ba dai san takamaimai adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar Lahadi da ta gabata ba a majami'ar Katolika ta San Francis ba. Mai magana da yawun ofishin gwamnatin jihar Ondo ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 21. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambato wani likita a Ondo yana cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 50. Asibitoci sun yi jinyar mutanen da suka jikkata a harin, yayin da masu aikin sa kai suka kaddamar da aikin karɓar jini don taimakawa waɗanda suka jikkata. Gwamnan Ondo Rotimi Okeredolu ya sha alwashin mayar da martani kan harin tare da bayar da umarnin sassauta tutoci domin karrama waɗanda abin ya shafa. Maharan sun kai harin ne a daidai lokacin da masu ibada ke taruwa a ranar Lahadin ta gabata, inda suka yi amfani da bindigogi da kuma ababen fashewa. Sojoji Ukraine da na Rasha sun gabza karamin fada akan titin Sergei Donetsk a jiya Litinin, inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin Ukraine. Da alama adadin sojojin Rasha sun wuce na Ukraine, amma shugaba Vladimir Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace irin dama don samun iko. Kimanin nasa ya zo ne bayan da gwamnan yankin Luhansk Sadi Haidai ya nuna cewa Ukraine ta yi ƙasa a gwiwa. Haida ya ce masu tsaron bayanmu sun yi nasarar kai farmaki na wani ɗan lokaci, sun kwato kusan rabin garin, amma yanzu lamarin ya ɗan ƙara dagule mana. Sergei Donetsk shi ne makasudin manufar Rasha ta mamaye yankin gabashin Donbas, shi ne birni mafi girma da ke hannun Ukraine a lardin Luhansk. Ɓangarorin biyu sun yi ƙirarin cewa sun yi ɓarna sosai wa junansu. Masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma akan buƙatar janye takunkumin da aka kakaba wa ƙasar Mali bayan juyin mulkin da ya hanɓar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Ci gaba da zartar da hukunci akan ƙasar ta Mali na iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, yayin da tuna matakin ya fara gasawa talakawa uku ba, kamar yadda za a ji a wannan tattaunawar da Solomon Barma ya yi da mai nazari akan sha'anin tsaro Abdulrahman Al-Qasim.
Ita ƙasar Malin didda rishin ladabin da take nunawa ga ƙasashen, ga ƙungiyoyin, ga ma ƙasashe makwabta, to gaskiya ta kai inda ya kamata a tausaya mata, a tausaya ma al'umma ta, saboda ka a azabci al'ummai saboda jiji da kai na hukumominta. Yau kana ga busa bayanai na sirri wanda suka tabbata, wanda za a gabatar da su a Majalisar Ɗinkin Duniya 13 ga wannan watan. Kasar a arewacin kasar, hukumomin kasar ba su kula kashi 10 cikin 100. Tsakiyar kasar abinda suke kula da shi kashi 21, gwamnatin kasar ke kula da shi. Kenan ita kasar ta kama hanya ta tarwacewa, ta lalacewa, kuma roshewarta kuma zai shahi kuma sauran kasashen duk da take iyaka da su. Kenan saboda haka a ba da dama wa'annan takukuman a janye su, kuma a giddaya sharuɗa masu mahimmanci wanda kasar ɗau'an wa karhan a cilasta su ta girmama ta. Idan ba haka ba, gaskiya akwai matsaloli ƙwarai wanda
kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. yayin da kasar Ghana ke fama da matsalar tsadar rayuwa da kuma faduwar darajar kudin TCD sakamakon tabarbarewar tattalin arzikin kasar. Kamfanonin ruwa da na wutar lantarki sun kudura aniyar kara kudin ruwa da na wutar lantarkin, wanda hakan bai yi wa jama'ar kasar daɗi ba. Wakilin mu Hawwa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kamfanin wutar lantarki na Ghana da kamfanin ruwa a Ghana sun bayyana cewar karuwar farashin dala, hauhawar farashin kayayyaki, gurɓataccen yanayi da dai sauransu ya sa suka kudiri aniyar karin kudin wutar lantarki kashi 148 da kuma kashi 344 na ruwa. Babban manijan gudanarwa daga kamfanin wutar lantarki a Ghana, ECG a takaice, Sylvia Noshi kenan, inda ta ce halin yanzu kamfanin ECG yana bukatar tallafin gaggawa, don haka suka tsara karin kudin. Manaja mai tsare-tsare da sa ido a tattalin arzikin kamfanin ruwa a Ghana, Seth Asiapa kenan, ya ce sun shirya shirin kara kudin ne saboda tsadar kaya da ake samarwa sakamakon gurbatar yanayi da bashi da yayi wa kamfanin katutu da hawan farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar CD. Ya kuma yi amfani da wannan damar wajen wayar da kan jama'a da su guji gurbata ruwa, domin ana shan wahala wajen samun kudade da ake sayan sinadarai da ake sarkake ruwan da su. Jama'ar kasar Ghana dai ba su ji daɗin karin kudin ruwa da kuma na wutar lantarki ba.
Sunana Abbas Siza. Abin da gwamnati da Ghana Water Company da Electricity Company of Ghana ba su da tausayi. Ni yanzu aikin da nake yi, albashin da nake ansa kowane wata nawa ne, amma mutane kanmu, mutanen Ghana, wannan titi-titin Ghana muke kallo guda nawa ne fitilun ma ke kunnuwa? Amma tun shekaru aro-aron ga duka inda kawo mana light bill, ka ji wasu street light, muna biya, amma wannan kudin nan me ake yi da shi?
Sunana Aciba Jallo Suleiman. Gaskiya kare-karen da gwamnati zai yi da bai taimaka mana. Yau gashi an ce zai kara kudin ruwa da kudin lantarki. Talakawa ana kuka ana fama da shi. Yau kasar Ghana Atta Brady mutum ba kai ya kase, yanzu ga shunga kare-kare kuma da zo ai za ka kashe talakawa kenan. Gwamnatin kasar Ghana da shugabannin nan namu ya kamata a ji tausayin talakawa.
Sunana Muhammad Mahfuz Muhammad Bashir. Kuma kudin ruwa da nan lantarki abu ne da ke kawo matsala sabili da kumci da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar nan. Wata sa'ilin sai kaga an kawo kudin ruwa da na lantarki da zai sa mutum ya zaci cewa ko na kamfani ne, alhali na mutum ɗaya ne da iyalinsa. Kamata yayi gwamnati ta dubi lamarin.
Abdul Wadid ke magana. Karin kudin wuta da kudin ruwa wallahi yana sa mu cikin damuwa sosai. Yanzu ko in ce wuri yayi karfi sosai, kana sai da abu ba sai masu sayan kuma na kuka kaman ba kudi. Wannan na su sosai. Karin kudin wuta da kudin ruwa kuma zai kara ba mu shiga cikin damuwa sosai. Muna hope gwamnati za su shi wani abu ne.
Hawa Abdulkarim Yanfani ya sashi wasu lamura muka riga kra Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sojoji biyu ne aka kashe jiya Litinin a yakin da suke yi da mayakan M23 a gabashin Congo, inji rundunar sojojin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Tashin hankalin na baya-bayan nan a cikin wani da rikicin da ya barke yan makonnin da suka gabata, wanda kuma ya haifar da rashin jituwar diplomasiya da Rwanda. ‘Yan tawaye sun yi lugudan wuta akan wani sansanin soja a arewacin Kivu, inda suka kashe sojoji biyu tare da raunata biyar. Congo dai na zargin kasar da ke makwabtaka da kasar da goyon bayan kungiyar M23 wanda Rwanda ta musanta. Wannan fadin ya biyo bayan farmaki da wasu da ake zargin ‘yan ta’adda ne daga kungiyar ‘yan tawaye suka kai a wani kauye da ke makwabtaka da lardin Ituri a ranar Lahadin da ta gabata, wanda ya kashe akalla mutane 18, inji majiyoyin cikin gida. Mayakan da ake kyautar da tun ‘yan kungiyar Allied Democratic Force ADF ne sun kashe mazauna garin tare da kona gidaje a Otomaderi, inji wani ganau da wani basarakin yankin da kuma wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yankin. Rundunar sojin Najeriya da ke arewa maso gabas ta shirinta na operation haɗin kai, ta ce ta daƙile wani hari da mayaƙan kungiyar Boko Haram suka kai ga matafiya akan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu bayan da suka samu bayanai. Rundunar da ta samu nasarar kwace wasu manyan motoci da wasu makamai na mayakan. Kamar yadda commander rundunar operation haɗin kai Major General Christopher Musa ya shida wakilin Haruna Dauda.
Eh tsakanin Minok ne da Jakana da safi abinda suke yi sai su samu inda hanya bai da kyau inda mutane ba za su iya motoci ba za su iya wucewa da sauri ba sai su zo su tare akwai ramukan da muka bude inda ba za su iya wucewa ba amma sun samu sai suka fito kan hanya da gontro guda hudu amma da sauri muka samu information muka aika yaron mu jirgi ya tashi sojoji kuma na kasa suka bi sun zo da gontro guda hudu dukkan su gontro din mun gama da su daya mun gama da shi kurmus uku kuma mun kama suna tare da mu da bindigogin su da komai su kena wurin mu yanzu sannan dama sun tare boss suka kwashi wadansu duk muka kama muka karbi mutanen sun shiga mota ko ya wuce lafiya a cikin motocin da sun samu trailer kasan trailer don su din parking so suka same su suka banka ma abin nan kai din wuta to amma duk mun kawo wata tanka din mu da fire service ka zo suka kakkashe duk
a gaida Haruna Dauda da karshe a yau talata ne sarki Philip na Belgium ya fara wata ziyara mai cike da tarihi a jamhuriyar demokradiyyar Congo a yankin da kakanninsa suka zalunta yayin da tashin hankula ke ƙara tashi a gabashin kasar ziyara kwanaki shida bisa gayyatar da shugaba Félix Tshisekedi yayi masa na da muhimmiyar ma'ana mai karfi wanda ke zuwa shekaru biyu bayan Philip ya bayyana wa shugaban Congo nadamarsa kan raunin da mulkin mallaka ya haddasa ziyarar wanda ita ce ta farko da sarkin ya kai jamhuriyar demokradiyyar Congo tun bayan hawansa karagar mulki a shekarar 2013 an ba shi damar yin sulhu bayan ta'addanci da sauran cin zarafi da aka yi karkashin mulkin mallaka na Belgium tunda farko an shirya gudanar da ziyarar ne a watan Yuni shekarar 2020 dan bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai na jamhuriyar demokradiyyar Congo amma an maida shi zuwa shekarar 2022 saboda barkewar annobar coronavirus
a gaida Sarki Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga yan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
yan kasa da hukuma
ka sha haka cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan la'anan ne
masarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar
tsawon kafa kasu Alaba tsawon rashin asibiti Alaba
magana da samun ruwan famfo a Alaba Rabo babu shi domin alamun shi ma babu shi ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko chairman kai ko kansala na ward din ma da muke wanda ya taba ma zuwa yayi mana wannan almarar
ai za a yi mana notice din da ya kamata mu sani ga inda zamu yi ha'a hankali mu tashi mu koma wani wanda za a bamu zauna amma ba a ce sati biyu saboda mu muna yan ajiyar Hausawa
Hausawa mazauna Lagos kenan dake hada hadarcin kayyar dabbobi a kasuwar Alabarago shekara da shekaru da suka shude a dakacin
wallahi idan ba san juna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna
Masore kasuwar Alabarago wata hamshakiyar kasuwar cinkayar dabbobi ce da Hausawa ƴan asalin yankin arewacin Najeriya suka kafa a birnin Lagos kuma suke gudanar da hada-hadar kasuwanci a cikin ta dimbin shekaru da suka shude cikin shekaru da dama da suka gabata masu harkoki a wannan kasuwa na taka muhimmiyar rawa wajen samar da naman dabbobi da mazauna birnin Lagos ke bukata kamar naman shanu da tumaki da awaki da sauransu kazalika kasuwar na bada gagarumar gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikin jihar Lagos la'akai da irin kudaden shiga da gwamnatin jihar da ma kananan hukumomin take samu a kullu yaumin to amma wani abin mamaki shine yadda hukumomi a matakai daban-daban na jihar Lagos suka yi watsi da wannan kasuwa da ƴan kasuwar ta fuskar samar da ababen more rayuwa kamar ruwa da lantarki da hanyoyi da kuma sha'anin tsaftar muhalli yayin da mazauna wannan kasuwa ƴan arewa Hausawa zalla suka kwashe dimbin shekaru babu ababen kyautata yanayin kasuwanci duk kuwa da makudan kudade da suke baiwa gwamnati a matsayin haraji yanzu haka abin da ke ci musu tuwa kwaliya shine yunkurin da mahukuntan jihar ta Lagos ke yi na tashin su daga wannan kasuwa baki daya wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambol ya ziyarci kasuwar ta Alabarago kuma ya tattauna da ƴan kasuwar da shugabanninsu ga kuma rahoton da ya hada a wannan fili
Sani Dan Lima ni mazauni Alaban gaskiya tarin jama'a irin na Alabarago a ce ba mu da alamar da za a yi mana gada ta shige da fice a nan Alaba gaskiya ba a yi mana daidai ba in ka diba da kanka ka gani in mutum zai shigo Alaba ko zai fita sai yayi da gaske
to masu shiga da motoci fa
eh to ba sai shiga da motoci ana shigowa da motoci amma dai ba irin yadda ake so ba amma dai duk wani babban mutum wanda yake kaiwa da kawowa yana ganin halin da ake ciki na maganar abin da yake faruwa game da hanyoyi a nan Alaba
sunana Adamu Dan Sadubuci mazaunin Alabar Rago Okokomaiko Lagos
a wannan unguwa ta kuta Alaba kuna da ruwa
magana muna da ruwa ma ba domin rijiya irin wanda muke cewa a haka da kanka ita ce wanda muke amfani da ita na ciyawa shayar da dabbobin mu da kuma mu kanmu wanka da sauran makamai irin wannan
kana nufin ba taba gina muku irin rijiyar burtsatsai ba ko kuma aka ba muku famfo a wannan unguwa ta Alaba
a je zuwa na Alaba a kuma sanin da nayi ban san kuma lokuta da suka wuce na baya ba tabbas ni ban taba gani ba ban kuma taba ji ba domin alamun shi ma babu shi ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko chairman da ko kansila na ward din ma da muke wanda ya taba ma zuwa yayi mana wannan almaran
yan siyasa na zuwa suna muku campaign yakin neman zabe cewa ku zabe shi kun taba musu korafin cewa kuna da bukatu kamar ruwa
barkatai ma dan hata kai ta kawo ma ƴan kunya muke tsakanin mu da su suna jin kunya mu kuma muna zare idanuwan mu sai sun ga mu domin me saboda rashin aikata irin abin da suke mana alƙawari ga kansa su mana alƙawari akan ruwa sai ka sa naira 20 zaka sai laida dio wata kwaya daya
sunana Muhammad Sani Shinkar ni ma mazaunin Alaba ne insha Allah to ki wallahi a dai bako ne gare mu yan akwai
to idan mutum ya kamu da rashin lafiya ya kuke yi
sai mu tawaga tawaga akan shi asibitin kuɗi a matsayin treatment
kin wani lokaci ne ba da asibiti a wannan unguwa ta Alaba
to tsawon kama kasu Alaba tsawon rashin asibiti a Alaba
to kun taba nema ga gwamnati
ana nema koyo shi ma tun daga ana siyasa ga kuma ƴan siyasa ne kasu Alaba siyasa Alaba mai muhimmanci ce
sunana Mutar Musa chairman na kungiyar Katsinawa da Daurawa na Ojo local government
kuna samun wutar lantarki a wannan unguwa ta Alaba
to gaskiya samun wuta ba za mu ce ba mu samu ba amma domin Allah wuta muna samu ba kan lokaci ba saboda a takeice wani lokacin in aka ce maka lokacin da wata ya kare suka karbi kudin da ake biyan su na wuta wani lokacin sai mu dau lokaci kafin mu samu wutar nan kuma wutar nan ma an same ta ba za ka fi minti 5 ba minti 10 wani lokacin ana kawo inda ka san flash na waya wallahi mu dai haka muke samun matsala wuta a nan kaso Alabara
menene illar rashin wannan wuta gare ka
illar rashin wutar nan babbar matsala ce saboda mu kanmu abubuwan da muke saidawa talakawa na kasuwannin in babu wannan wuta matsala ce babba a gare mu saboda mutanen da duk zasu zo su sai kaya su ainihin masu injinan ne wanda suke amfani da shi in zasu nika maka in akwai wuta da bifi naira 500 ba zasu iya cazar ka naira 1,500 zasu ce diesel yayi tsada
a tattaunawar sa da Amurka a birnin Lagos sarkin kasuwar Alaban Rago yace
assalamu alaikum sunana Alhaji Umaru na Gombe Sokoto sarkin kasuwar Alaban Rago bisa gaskiya matsalolin da muke da su suna dama sanannu ne tun hil azal ana neman sai an raba mu da kasuwar nan tamu ta Alaban Rago wanda yake kasuwar nan ruwa ne zallanta mu muka cika ta da yashi da komi da komi muka debo muka gyara wallahi koda bulo guda da gwamnatin tarayya da ta state da local government ba wanda ya bamu ko guda muka saka kasuwar nan muka yara ta zauna
to ranka dade idan muka koma bangaren abubuwan more rayuwa irin su ruwa wutar lantarki da hanyoyi kuna da matsala game da wannan
matsalar wannan ai kowa san Alaban Rago akwai ta tunda muke da yanin so guda ta gama tabbata ta kwashe mana gutan mu ba a taba yi mana honho ba ko guda wanda aka ce gashi nan Lagos ta taya mana domin ko kuma local government taya mana ko wani shi a mana local government ko dan majalisa yazo yayi mana shi mutanen Alaban Rago duk dimbin kuri'a da muke ba wallahi ba ta mana ko guda ga hanyar mu nan ta yi shekara tara ko duki guda ba zo mana ba kaga ko ashe wannan matsalar bale a ce wai dabbobin mu za su tsaro mu za mu nemo ruwan ba domin duk inda muke nan dole mu nemo dabba ba ta yi babu ruwa
kamar gwamnati ba ta muku honho ba
ina gaya maka da Lagos ta da gamman da wani dan majalisa da wani local government chairman babu wani wanda ya taba kawo mana gudunmuwa taimakon komai a nan Alaba mu ne muke taimako maka mu kanmu da kanmu
to kun taba nema ga gwamnati
ba daya ba biyu ba uku ba hudu ba hasali ma in baka sani ba ba a yi wata guda muka zauna da gwamna akan maganar cewa za a yi gyaran kasuwar nan tamu muka ce to shi hakuri mutanen mu yawanci sun tafi gida wurin azumi wasu sun je maka su je umrah su dawo idan suka dawo za mu sake zama da mu gaya ma gwamna ga abinda muka yi ga abinda muka yi sannan wace hanya za mu amma duk da haka yau sai gashi an dauko muna wai notice an ce wai sati du an ba mu mu kwashi kayan mu daga cikin kasuwa a Alaban Rago
idan ku kwashi gwamnati ta baku wani wurin da za ku kai kayan ku
to mun zauna da su ba zai a ba mu wuri babu inda muka zauna sai mu ga wurin da aka ce mu zauna kuma in ma an ba mu shin za a yi mana gine gine mu ne ko ko shin kuɗi gwamnati za ta ba mu je mu gyara ai za a yi mana notice inda ya kamata mu sani ga inda za mu yi ga za mu yi ha a hankali mu tashi mu koma wani wuri wanda za a ba mu zauna amma ba a ce sati du saboda mu muna yan arewa Hausawa
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabagar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran kamma talakawa ba wani mai rama
Shugaban karamar hukumar Ibba a jihar Lagos Abalola Isa Abila ya ce rashin ababen more rayuwa a kasuwar Alaban Rago yana damun su musamman hanyar Alaban Rago zuwa Alaba International ya ce suna jiran umarnin gwamnan jihar Lagos ne su fara samar da abubuwan jin daɗin rayuwa a Alaban Rago
Fala kyauta da fatan mahukuntan jihar ta Lagos za su yi adalci ga waɗannan 'yan kasuwa domin al'amura su ci gaba da gudana kamar yadda ya kamata. Masu tsare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin ka. An so a tara da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki daga labaita.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Prime Minister Luxembourg Xavier Bettel ya gudanar da rangadi a Niger a ranakun Lahadi da jiya Litinin inda suka tantauna da shugaban kasa Mohamed Bazoum akan hulɗar diplomasiyar sama da shekaru 30 din da ke tsakanin kasashen biyu. kimanin miliyan 70 na euro ne Luxembourg ta kashe a Niger da nufin inganta fannin ilimi ba idan wasu miliyoyi 54 din da kasar ta zuba a sha'anin koyar da sana'o'in hannu. Jaridar ta ce Prime Minister ya ziyarci gundumar Walam inda ya gana da 'yan gudun hijira cikin gida. Ya kuma yi alkawarin ci gaba da tallafawa Niger don ba ta kwarin gwiwa a ayyukan kula da mutanen da tashin hankali ya tilasta wa ficewa daga matsugunan su. Jaridar Air Info na cewa ya kamata hukumomin Niger su yi koyi da takwarorin su na kasar Chadi bayan da shugaba Muhammad Idris Deby ya bada umarnin rufe mahakar dinaran kuri bugudi, inda bayanai ke nunin galibin mutanen da ke wannan mahaka na dauke da manyan bindigogi. Wannan na matsayin wani matakin share fagen kafa wata barikin soja a tsakiyar kwarin na mahakar kuri bugudi, inda a halin da ake ciki komai na iya faruwa. Jaridar ta ce muddin Niger bata gaggauta daukan matakai ba, za ta yi waɗannan mutane su mamaye illahirin mahakar da ke arewacin kasar, wanda kuma ka iya zama babbar barazana ga sha'anin tsaro. Jaridar Le Vendemain na cewa kungiyoyin malaman makaranta sun bayyana damuwa a game da halin da aka shiga a makarantun boko bayan da rahotanni suka yi nuni akan yadda ake tarar da malamai har makaranta don cin zarafinsu, inda suke shan duka daga ɗalibai ko iyayen yara ko daga wajen wasu kangararrun unguwa har ma da kisan kai, lamarin da suka danganta da yawaitar amfani da miyagun ƙwayoyi a makarantun boko. Jaridar ta ce kungiyoyin malaman sun ce muddin aka ci gaba da tafiya a haka, sha'anin ilimi na iya ƙara lalacewa a Niger, saboda haka suka buƙaci hukumomin ilimi su ɗauki matakin samar da tsaro don kare malaman makaranta daga barazanar da suke fuskanta. Muƙarƙare da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa hukumomin Niger sun bayyana shirin gudanar da babban taro a ranakun 13 da 14 ga watan Yuni, wanda zai hada masu ruwa da tsaki domin tantauna batutuwan da suka shafi matsalar wutar daji. Jaridar ta ce a yayin wannan zama mahalartan za su lalubo hanyoyin magance matsalar wutar daji kamar yadda aka sanar a taron majalisar ministoci na baya-bayan nan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma dalla a gaida Sule. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Yau Litinin hukumomi a jihar Ondo ta Najeriya na gudanar da bincike akan ko wane ne ke da alhakin kai mummunan harin da aka kai kan majami'ar Katolika. Ba dai san takamaimai adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar Lahadi da ta gabata ba a majami'ar Katolika ta San Francis ba. Mai magana da yawun ofishin gwamnatin jihar Ondo ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 21. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambato wani likita a Ondo yana cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 50. Sojojin Ukraine da na Rasha sun gabza karamin fada akan titin Sergei Donetsk a jiya Litinin, inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin Ukraine. Da alama adadin sojojin Rasha sun wuce na Ukraine, amma shugaba Vladimir Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace irin dama don samun iko. Kimanin nasa ya zo ne bayan da gwamnan yankin Luhansk, Sadi Haidai, ya nuna cewa Ukraine ta yi ƙasa a gwiwa. Haidai ya ce masu tsaron bayanmu sun yi nasarar kai farmaki na wani ɗan lokaci, sun kwato kusan rabin garin, amma yanzu lamarin ya ɗan ƙara dagule mana. Masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma akan buƙatar janye takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar Mali bayan juyin mulkin da ya hanɓar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Ci gaba da rantsar da hukunci akan ƙasar ta Mali na iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, yayin da tuna matakin ya fara gasawa talakawa uku ba.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfi Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.